daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin House na muryar Amurka a Washington DC, kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatar muku da shirin
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sudangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 23 ga watan Maris na shekarar 2017, kamar yadda muka saba kowane Alhamis, muna magana ne akan harkar lafiya, inda yau za mu yi magana ne game da tarin fuka ko tuberculosis a turance ko TB a takaice.
Gobe ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da cutar tarin fuka ko kuma TB a turance.
To, ina masu ruwa da tsaki a harkar lafiya, ko kuma ta yaya suke kallon wannan al'amari a kasashenmu?
Lokacin da ka fara canjin tarin nan ya wuce kwana uku, kwana huɗu, da yadda ake cewa kuma za ka je asibiti ba za ka je ba, sai ga mutum ya tsaya yana shan wasu magungunan da ba su ba ne, ai wane ya yi tari ya samu sauki da abin da ya sha, ni ma zan sha. Ya gama rawun ɗin shi tun tana latent ɗin da ba ta zama active ba, su wayewar kan jama'a shi ne har yanzu jama'a ba su san cewa wannan cutar ka yana illa, in kuma sun fahimta ne to gaskiya akwai hatsari.
Kazalika kuma akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To, tambayar ta yau da muka muku ita ce, shin me kuke gani ko kuma me kuka sani game da alamun tarin fuka idan ya kama wanda ya kama?
Sakon farko ya fito ne daga Bahari Yahaya Unguru, yace salam yau da gobe. Alamomin tarin fuka na farko, akwai zazzabi mai zafi, na biyu akwai daukewar numfashi sama-sama, na uku yawan tari musamman da daddare, sai na hudu akwai rama tamkar mai kanjamau. Wannan sune alamomin ta a takaice. Nagode ku tashi lafiya. Sai Ihsa S Umar yace tarin TB yana da alamomi kamar haka: yungumi da daddare, sannan na biyu ciwon kai mai tsanani. Sai Mujit Tafalawal Bakira Daura yace yawan fama da zazzabi da kasala da tari babu kakkautawa da kuma yawan ramewa. Sai Jikan Malam Dan Rogogo yace yau da gobe tabbas kun yi babban batu domin tarin fuka na da babbar illa. Alamar sa ita ce yawan tari da rikicewar kirji. Sai Ashirin Lawal na Goma Ruwan Ore yace gaskiya ni dai ban san komai ba game da alamomin kamuwa da tarin fuka ko TB a turance, amma tabbas ina maraba da wannan maudu'i domin babu shakka zai warware mana zare har da abawa. Allah dai ya kara mana fahimta yau da gobe, ku tashi lafiya. Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace salam yau da gobe, a gaskiya yau kam wannan maudu'in naku ya bada ni domin ban san irin abin da zan ce ba, to amma duk da haka ina cikin sahun gaba a wurin sauraron ku domin ban iya barin sauraron tashar VOA Hausa har illa ma sha Allah. A ƙarshe ina muku fatan alheri, ku tashi lafiya. Alamar sa ita ce yawan tari da rikicewar kirji, daga ƙarshe ma mutun yake ramewa. Sai Zainab Musa mai addu'a tace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. A kullum idan ina sauraron wannan shiri naku, nakan kasance cikin farin ciki mara misaltuwa. Dalili naku shine yanda nake karuwa matuka a kowane shirin da zaku gabatar. Ina roƙon Allah da ya ƙara baku haƙuri da juriyar gabatar da wannan shiri. Ku tashi lafiya. To, mun gode ƙwarai, Zainab Musa. Sai Sani Gulla Kamfala Malam Maduri yace tambaya mabudin ilimi, salam yau da gobe. Hakika kasancewa ta na mai karancin sani, wannan tambara ta ku ta mini tsauri. Sai dai na bude na zomo domin ji daga bakin masana, wai Allah ko ta amfane ni zuwa gaba, a tashi lafiya. Sai Baffa Haruna Daba Bajoga yace ni dai ban san yadda cutar take ba, amma a kwanaki da naje asibiti a nan Bajoga, naga amana takardu masu dauke da hotuna da bayanan gargadi akan abin da ke kawo tarin fuka da kuma yadda ya kamata a kare kai da kamuwa da wannan cutar. Sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace assalamu alaikum yau da gobe. To ni naji ana cewa yawan zama kusa da mai wannan cutar zai sa shi ma ya kamu da ita. Haka ma naji ana cewa yawan shan ruwan sanyi na kawo ta. Kuma naji an ce ita ma kamar HIV take, ma'ana tana karye garkuwar jiki. Amma dai zamu kashe kunne mu ji sahihan bayanai daga ƙwararrun masana a cikin filin mu na matasa wato yau da gobe. Ku tashi lafiya kuma Allah ya mana kariya amin. Sai Aliyu Suleiman Kwado yace haka yake yau da gobe, ni dai ina ji ana cewa tarin fuka ko tarin TB, amma muna jiran masana da za su wayar mana da kai akan wannan cuta. Sai Shaibu Zidane yace yau da gobe ikon Allah, ni dai ban san komai ba dangane da wannan cuta ta tarin fuka, amma muna buƙatar masaniya a gare ku. Allah dai ya ƙara taimakon ku masu gabatar da wannan shiri mai albarka. Sai Umar Miyata Allah Shangamu yace to yau da gobe sai dai kuma na ƙarin bayani dangane da wannan al'amarin, domin ni ba zan iya ce muku komai ba sai dai na ce Allah ya kyauta amin. Sai Husaini Aliyu Rijau yace yau da gobe a gaskiya kun zama hantsi ne ga gidan kowa. A gaskiya ni dai game da tarin TB ban san komai daga ciki ba, amma saboda shirin ku yana ƙayatar da ni, shi yasa na shigo domin in tofa albarkacin baki na. Da fatan za ku tashi lafiya kuma za ku dinga karanta wasiƙata. Ganin na dade ina shiga amma ban taba jin an karanta min ba. Yau da gobe ku tashi lafiya. Idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @sanaddms yace yau da gobe ai abu ne mai sauki na gane alamomin kamuwa da cutar fuka, wato zaka ga mutun yana yawan yin tari a koda yaushe babu hutu. Sai Atsala Muhammad Wan yace yau da gobe alamomin mutun yana dauke da tarin fuka dai zaka ga idanuwansa sun juya kuma yakan yawaita tari babu kakkautawa sosai. Sai Adke Bashir Owan yace wannan ciwo yana kama da irin ciwon sida wato HIV, Allah ya kara kare mu amin. Sai Adbaki Radaura tu yace alamominta suna da yawa kamar yawan zazzabi da yawan tari babu kakkautawa. To mun gode ku cigaba da turo mana da sakonni.
Bari mu ji ta bakin masu bincike irin su Din Garba, wani dalibi mai bincike a cibiyar nazarin manyan muradu ta ƙasa da ƙasa akan a nan Washington DC.
Hausa ta gudu ne.
Eh, muradin ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Zaharuddin Lawal Garba, dan gida Muhammad Lawal Garba da Zuwaira Haruna. An haife ni a Kazaure, Jigawa State, kuma na koma zama a America lokacin da ina shekara 4 da haihuwa. Alhamdulillah, tun ina yaro muna yawan ziyartar Najeriya, inda muke ganin danginmu da ƴan uwa da yawa, kuma muka fara ganin yanda suke cikin matsaloli da yawa da kuma cututtuka da yawa. A lokacin da ni ina son in zama likita saboda babana likita ne, amma a gaskiya ban san ta wace hanya ya kamata in bi ba. Saboda makarantarmu a US ya kamata wa dole ne sai ka yi shekara 4 and degree ɗinka na farko, ko kana son ka yi medicine ko law ko business. So alhamdulillah, ni na yi degree na farko a public health, kuma bayan na gama na karɓi aiki a CSIS, wata cibiyan gwamnati wanda take ba wa gwamnatin US shawara a matsayin yadda za a taimaka wa mutane a ɓangaren lafiya. Kuma wannan October da ta wuce mun tafi da wannan cibiyar da ya zuwa Nigeria, inda muka duba tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro. Alhamdulillah, mun je mun yi magana da mutane da yawa a ministry wanda suka gaya mana yanda su suke ba wa taimako a ƙasar Nigeria ɗin, kuma mu dai muka duba yanda kuɗin America za ta ƙara amfani kuma za ta ƙara taimakon mutane a Nigeria. Alhamdulillah dai, yanzu mun rubuta wata rahoto sunanta Fuskantar Cututtuka a Nigeria, ko Tackling Infectious Diseases in Nigeria. Mun dai duba, mun kuma yanke shawarar cewa America ya kamata ta ƙara magana da shugaban ƙasar Nigeria, da ministan lafiya, kuma da ministan kuɗi, kuma ya kamata kuma a ƙara aiki tare da kamfanoni masu zaman kansu. Mun kuma cewa in an dai yi haka dai, nan gaba dai insha Allah za a ga bambanci da yawa a matsayin lafiya a Nigeria. So alhamdulillah dai, kuma za mu ga yanda abin za ta kasance nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To alaikum assalam Garba Din, ko ce Din Garba. Wato abin da ya burge ni da bayanin da yayi shine
Musulman kaji Hausa?
bai manta Hausar ba shine amma ne kuma saboda anan ya taso gaba ɗaya kamar yadda yaran suke in takuri takuri
ne kware yayi
kuma ya girma har ya zama bai manta ta ba zai iya bayani a gane me yake cewa to ko anan ya ci
kuma yaro ne dan shekara 25 kuma ka gani abin da yake da gaskiya ya dage kuma sha Allah
sannan kuma bincike irin wayannan zai amfanar da duniya gaba ɗaya ne musamman kasashen mu masu tasowa to mun gode sosai Garba da ka bamu lokaci
to yanzu muna tare da likita Attahir Abubakar dan zamu tattauna game da maganar tarin fuka
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Gobe in Allah ya kai mu shine ranar da aka ware na Majalisar Dinkin Duniya maganar tarin fuka ko kuma tuberculosis ko kuma a ce TB a takaice. Da farko wace shimfiɗa zaka fara mana kafin mu faɗa maka da tambayoyi?
To, shi dai tarin TB gari mu yi da tsari yanda yake. Tari ne wanda wata ƙwayar cuta da ake kira Mycobacterium tuberculosis da ke kawowa. Kuma wannan cutar ana ɗaukar shi ta hanyar tari ko kuma idan mutum ya yi zufa da dare ya zufa haka ana iya ɗaukar ko kuma ya ɗan wani ruwan jiki da misali daga baki yakan kawo ana iya kamuwa da shi alama da mutum yake ganewa ya kamu da ita wannan ciwo ta TB shi ne akwai zazzaɓi mai zafi a karkara kenan akwai yawan yin zufa da dare akwai tari wani da jini wani mara jini sannan za a ga mutum na ramewa sosai yana yawan nauyin shi na raguwa sosai sannan akwai kuma za ka ji tana zafi gaskiya shi dai tarin TB is contagious ana iya ɗaukar shi ana iya ɗauka daga wannan zuwa wannan kamar yadda na faɗa da faro is contagious abinda likitoci ke dubawa a asibiti in aka je shi ne za a ɗauki hoton ƙirji da farko wani kuma ana ɗaukar jini sannan kuma a ɗauki tari majinan da ke fitowa in an yi tari sannan akwai mantuk da ake sawa a jikin fata to wannan duka hanyoyi ne da za a gane mutum yana ɗauke da wannan ƙwayar cuta
kafin ka je nan na ji yawanci mutane sai su dinga cewa ko in ce likitoci akwai maganar cewa akwai wanda yake da akwai latent TB akwai kuma wanda suke kiran shi active me bambancin su
yawa inactive din nan bai karfi a jikin mutum ba amma farkon shi dan shi sai kuma ya riga zama active coach wanda ƙwayar cutar ta riga ta kama jiki ta bayyana wannan alamomi da na bayyana maka da farko sun riga sun yi ƙarfi sun yi kamari a jikin mutum.
Bincike ya nuna wani bincike da aka yi a shekarar 2012 ya nuna cewa adadin mutanen da suka kamu da wannan cutar TB ya linka so uku fiye da yadda ake zato. A ganinka me ke jawo haka?
To ni dai ana fahimta abin da ke jawo haka har yanzu jama'a kansu bai waye sosai a kan hanyoyin kamuwa da wannan cutar saboda yawanci ba su daga sun tarin nan ya fara damun mutum ko kuma kamar yadda muka faɗa da farko idan mutum yana da latent infection na TB bai damuwa ya je asibiti a lokaci sai ya bari ya yi progression active tuberculosis lokacin da ka fara ɗan jin tarin nan ya wuce kwana uku kwana hudu da yadda ake cewa maza ka je asibiti ba za ka je ba sai ga mutum ya tsaya yana shan wasu magungunan da ba su ba ne ai wani ya yi tari ya samu sauki da abin da ya sha ni ma zan sha ya gama rawun din shi lokacin kun tana latent din da bata zama active ba ba ta progression to full tuberculosis ba ba zai je ba so wayewar kan jama'a shine har yanzu jama'a ba su san cewa wannan cutar ka yana illa in kuma sun fahimta ne to gaskiya akwai fatashi daga wajensu da ba sa zuwa saboda yanzu maganin TB kowa ya sani a ƙasar mu Najeriya kyauta ce ka je a gwada ta a baka magani kyauta ne kowane ƙaramin hukuma yawancin asibitocinsu suna da wannan TBL center ba su lura da ga akwai su so maganar wai a'a ka je asibiti ba magani duk bai taso ba sai ne ka zauna a gida ka ɓata lokacin ka maka
To yawanci misali zaka ga akwai cututtukan da dama in suka kama mutum za a ce kila ba magani da sauransu, amma shi kuma wannan duk da ana faɗan cewa akwai magani, me yasa kake ga dai har yanzu da mutane ba su damu su je su gwada din ba bayan maganan wayewa da kai? Akwai wani abu kana ga bayan wayewa?
Akwai kisa nan take.
Akwai kace?
Akwai kisa nan take. Na san shi da adan na da wani abu, in an ce wannan ciwon na kisa nan take. Ana jin alaman shi zai je nemo magani.
Don kar ya mutu.
Wannan za su san yawa don kar ya mutu. Saboda yake wannan za ka yi ta dan maneji har shi in ka yi progression to active tuberculosis, har in ya kai ma barna ka fara tarin jinin nan to ka kusan gangarawa, sai ga lokacin ne mutum ya fara zuwa neman magani. Abin da ya kamata a yi shi ne a ƙara wayar da kan jama'a, kamar yadda ake da ƙungiyar HIV da a daɗin nan a makarantu da yanzu. A sake kirkiro da ƙungiyoyi na TB a makarantu da unguwanni, sai a ƙara wayar da kan jama'a.
To likita, ni tambaya ta ita ce mutane da yawa da sun ji an kira wannan cuta ta TB, abin da ke kawo wa ransu shine da kwai sida a jikin mutum ko kuma mutum na ɗauke da sida. To da gaske ne haka koko dai kawai tunani ne namu dai na mutane?
Ya ba da gaske ba ne.
Don wasu na cewa tare suke, wasu suke cewa.
To ana samun su saboda me yake kawo shi raunin garkuwar jiki yana na HIV yakan sa kowane irin ciwo ya shiga. Saboda kasan kamar yadda muka sani HIV yana karya garkuwa ne na jiki, kamar yadda jikinka so porous, immunity ɗinka is low, so kowane irin ciwo zai iya shiga. Amma ba dole ba ne a ce an ga sami mutum da TB a same shi da HIV. A yau ina da muke magana da ku, akwai wanda na san ta ce an yi mata wannan testin an tabbatar TB ne amma ba HIV.
Wato abu ne daban-daban. To amma yanzu misali zaka ga cewa akwai kungiyoyi ko kuma kungiyoyin kasashen waje masu zaman kansu wanda za ga suna ta abubuwa da ya shafi wannan tari na fuka na yanda za a yi magani
da
sauran cututtuka haka da ke addaban mutane. To amma mu a kasashen mu din na musamman kasashen mu na Afirka irin su Najeriya misali, gwamnati tana yin abin da ya dace a nata bangaren bayan misali na kasashen waje da suke shigowa su ce za su yi, koko kawai muna dogara ne da kawai ai kasashen waje na zuwa su yi mana?
A gwamnatin mu na kokari ta yanzu, saboda tun da aka gane matsalar ciwon nan gwamnati na kokari wajen tallafawa ita ma, tunda ba kungiyoyi da yawa ba ne suke tallafawa tarin fuka kamar yadda suke tallafawa HIV da wasu cututtuka. Kungiyoyin ba su da yawa, so gwamnatin mu gaskiya suna kokari. Kamar a Najeriya muna da National Tuberculosis and Leprosy Control Program wanda ana targeting by 2015 a yi reducing case in TB ya zama one case per million, ya zama an samu mutum miliyan ɗaya to bai wuce mutum ɗaya ne a cikin su za a samu wannan mai ciwon ba. Kuma ga yadda magungunan gwamnati ma tana taimakawa ana samun shi cikin sauƙi kyauta ma kamar yadda na faɗa da farko, kawai kai mai sha ne ya daure ka je ka sha a wajen, akwai abin da ake kira dot direct observation therapy, sannan za ka je ka zauna a gaban ma'aikatan su baka. So akwai dot centers da aka yi, gwamnati tana tallafa musu sosai. So magana a cewa gwamnati ba ta taka wani rawan gani a wannan ciwon, gaskiya kawai shaci faɗi ne.
To amma misali zaka ga cewa akwai maganar magani kamar yadda kace akwai magunguna da inda ake zuwa a karba a gwada a sha magani in an ce mutum yana da shi. Wasu na shajin suna maganan cewa tsawon lokacin da ake shan maganin nan yana ɗaya daga cikin abin da yake dama musu lissafi, zaka ji an ce wata shida a wata tara ana ta sha, wasu kuma ma zai fara ya bari. Me zaka ce a game da wannan misali?
Yau wato magani yanda yake hawai hanyar lafiya a bishi da shekara kamar dogon lokacin da za ka yi kana wahala da wata shida ko wata tara za ka sha magani da warki. Dafa in ciwon nan ya kama ka sai ka yi allura 100 information 100 ake yi a da in ka tuna information 100 ake yi wa mutum in ya kamu da wannan ciwo, ruwa mutum duk ya lalace amma yanzu binciki ya yi kawo sauki in ka sha maganin a wata 6 zuwa wata 9 a nemi ciwon na aljarin kuma ma babu shi. So daurewa ne mutum zai tabbas ma sha abu yau da kullum bai da dadi kuma girman magani wasu na complain magani bai iya wucewa ta wuyansu sai an kasai kaza wani kuma wani a ce sai ka sha baka karya ba.
To likita
wannan yana da tadawa jama'a hankali tabbas amma abin da ya kamata mutum yi tun da wannan maganin yana da iyaka kace kamar inda kace wata 6 ne zuwa wata 9
inda rage lafiya kaga kamar
yau maganin ya tsayi ba har ka mutu kana shi
to wannan ko yana da iyaka
ba tada mutum hankali ba wannan yana da iyaka an sami shi rana duk abin da aka sami shi rana
sunan ta kare.
To likita ka san yanda ake wannan maganan magani din nan ana bada aka ce different time inda ake daukawa ko
daban-daban
da ake sha din nan to ya jawo wasu ba sa daukan maganin har ya kai ga yanzu an samu kwayoyin cuta da sun fi karfin wannan maganin nan da ake ba su wani jamfin ne multiple resistance amma yanzu ma akwai wanda ma yafi wani multiple resistance ko to wani jamfin ne za ka yi ga wannan ma.
To jama'a dai su yi hakuri tsoron Allah sha magani akan kai kamar yadda na faɗa ɗazu ne komai fa yana da lokaci duk abin da aka ce ma ga iyakan shi wata kaza ne in ka daure wata ran sai labari sai ma za ka ba mutane labari hakuri za a yi a sha magani nan yadda ma'aikatan jinya suka baka ka sha shi kuma ka daure ka sha wannan magani insha Allahu za ka samu lafiya ba abin da yake da lafiya ba a neman shi da sauki fa ba a neman lafiya da sauki to dole wani complication side effect da zaka samu dalilin shan wannan maganin zaka hakura da shi ka daure ka tashi ka bi ka'ida Allah ma ya ce mu bi ka'idoji ya baka sayan mota yau da ake sa mai fetur ka dauki ruwa ka sa zai aiki
ina
ko kuma ka ce aka sa ruwa rabi ka sa fetur zai aiki
ina
zai yi ba to ka bi ka'ida waya in ka saya yanzu da ita ce zo mana annoba ta hannu in ka saye shi baka iya magana da ita sai kai charge wannan ba ka'ida ba
ka'ida ce kuma kullun sai kai
sai kai shi ka'idoji da aka sun fada na wajen shan maganin nan jama'a su daure su bi shi
idan
suka bi shi insha Allah za a samu waraka.
Daga ƙarshe kusan in ce akwai maganar taron dangi ga wannan yaƙi da ake na maganan ganin an murƙushe maganar tarin TB a duniya ko tarin fuka lokacin da aka ɗiba aka shata shi ne zuwa shekara ta 2030 an yi kace-kace da shi har zuwa da 50 ma misali ko ta yaya za a yi misali mu ƙasashenmu mu cimma wannan hasashe da aka yi tare da kila sauran ƙasashen da suka ci gaba.
Abin da za mu yi shi ne mu ƙara ƙaimi wajen yi kuwa faɗakar da jama'a akan wannan ciwon mai zama kamar yadda aka yi ta yaƙi da kwayar cutar sida ko HIV aga kungiyoyi jama'a kowa ya san cewa kowa ya zama yana da ruwa da tsaki a wannan yakin HIV in ka kula wannan lokacin hatta a unguwa hatta a gidaje idan aka dauki irin wannan salon matarin kuka shi ma insha Allah za a ga bayan shi za a cimma wannan buri na cewa kafin shekara ta 2050 ya wuce a cikin mutum miliyan 1 a samu mutum ɗaya ba kamar yanzu Najeriya da muke da miliyan 170 sai a samu mutum 17 a Najeriya suna da TB da kaga ko
an ci nasara kenan.
An yi ƙaimi wajen yekuwa faɗakar da jama'a magani kuma ya ci gaba su masu maganin su ci gaba da ba mutane shawara yadda za su daure sha maganin su ba tare da damuwa ba shi mai sha ya daure ya je mai karɓa badawa zai bada mai sha ya daure kowa sai ya zama yana da hannu da ruwa da tsaki kowa hannunsa ya dole a haɗa hannu waje ɗaya sannan sai a cima wannan burin ita gwamnati tana yin nata ƙungiyoyin taimako na agaji na duniya suna yin nasu ƙungiyoyin unguwanni suna yin nasu malamanmu na addinai su ma su kawo gudunmawansu kamar yadda suka kawo gudunmawansu lokacin yin aiki ɗin nan da ta faso da ƙarasar da mu suka kawo wannan gudunmawar tasu sosai to za ka gani insha Allah an ci nasara yaƙi ne wanda ya kowa da kowa zai
sa hannu. To muma ka manta da daya a Tahiru, ka manta da daya. Eh, muma muna nan media ko in ce kafafan yaɗa labarai ne ta fama.
A shi yasa suka ce taken wannan shekara a hada ƙarfi da ƙarfe, ganan an fatattake cutar.
Mun kuma zamu ta kororoto sai an ji an gani.
Ai fa ka sani wa kabara. Duk abin da aka yi ba ku. Kamar mutum ya shiga duhu ne ko ya kwalliya ya zauna.
An yi ba ai ba kenan.
Dole ɗan jarida masu rediyo, TV, balle yanzu da social media ta zama ruwan dare, a yi amfani da kowane kafa da zai je ga mutum. Ai, duk waɗannan jama'a idan suka haɗa hannunsu, idan ba gudunmawar ku,
an yi ba yi ba.
Ya zama kawai ado ne, ka yi ado mun gana a
ƙasa. Aikin Babangi wake na. To, mun gode sosai da Dr. Tahiru.
Mun gode ƙwarai.
Allah saka na
fai.
Yawa, gai da iyalin, mun gode sai mun sake lalubar kawata rana.
To, mun gode sosai kam.
Ya
yi bayani dalla-dalla. Ina ga da ɗan boko a ofis, da malami, da mai tura
dako,
da kowace irin sana'a kake ko kai ko me kake akan titi, bayanin nan da ya kamata ce ka gane dalla-dalla, saboda an yi shi daidai da kwakwalwar duk wanda zai saurara in Allah ya so.
Safina, kin san taken wannan shekarar na ranar TV?
Maryam.
Shi ne menene Usman? Faɗi mata.
Magana a ban da turancin fasara masu saurara.
Unite to end TV.
To, mu haɗa kai da kai ko mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu tabbatar cewa mun fatattake cutar TV.
Insha Allah,
insha Allah.
Bari in ƙara ɗan ba da ƙarin bayani.
Yawwa, musamman dama zan ce miki bayanin da
bincike, binciken su din da suka fitar daga
Din Garba.
Din Garba daga cibiyar nazarin manyan maradu ta ƙasa da ƙasa. Sun gano, sun bayyana cewa Najeriya ita ce na hudu inda mutane suka fi kamuwa da cutar tarin TB. Kuma hukumar kula da lafiya WHO ta ce a shekarar 2016 an kimanta cewa mutane 1,590 suna kamuwa da sabon cutar fuka. Kuma banda haka ma waye ne suka a shekarar 2012 an gano cewa wato ko nan adadin mutanen da suke kamuwa da wannan cutar TB sun linka so biyu ko uku ne ma da ake fiye da yadda ake zato. Wannan ya tada mutane hankali sosai don saboda ke ka san me yasa yawanci mutane ba su san alamun ba. Baka jima da muke tambaya ma mutane da baiwa ba su sani ba.
To, yanzu da tari kawai wani ma zai ke yan mara ce ta kama nake ta tari.
Ko kuma wasu suna tambaya wai kamar haɗi kila cuti kamar yadda tafi nake kai tambaya na ɗazun wasu suna ga kamar mutane da yawa sun ɗauka kan HIV da duk wani mai tarin
fuka kawai yana da
HIV. Yana da HIV.
Musamman kin san wasu likitoci suna bayanin cewa in aka je aka gwada cewa kana da shi za a ce ai jini.
Ka san kuma Usman abin da nace maka kenan nace
to. Yau kuma abin da zamu nace a karke ruɗa.
To, wannan rashin ilimin nan gaskiya yana ba ƙaramin wannan yake cika suke kawowa ba.
Akwai magana da a Tahiru yayi in baki manta ba yayi maganan cewa da nace masa ya za a taru ya zama cewa mu ma kasashenmu na Afirka masu tasowa sun shiga sahun kasashen da suka ci gaba wajen a shekarar 2030 ko sama da haka a ce an maganin abin, sai ya ce sai an haɗa aiki ne na kowa, ya kawo malaman lafiya, ya kawo mutanen gari, ya kawo har da mu yan jarida.
To, ai, a cikin rahoton su Din Garba akwai wani shiri da wannan kungiyar wannan USAID ta wani challenge TB sun je sun gano yadda yanzu sun canza salon yadda za su tunkari wannan yadda za a fasa fatattake ta, cewa yanzu suna zuwa suna menene wayar da kan jama'a, suna amfani da radio, suna jan irin mutane kowa ya zo a yi wasa, a yi sai a sa mutane ku zo ku yi gwaggwaji mutane.
Kamar in na fahimci yake da mutane su gane inda aka nufa, wato misali sai a ce sun haɗa wani biki a wani ƙauye, su yi rawa su yi waƙa, ko kuma a ce a'a za a yi wani taro ne, sai kawai a ce to ga kuma masu gwaji a gefe, kyauta ka je ka gwada ga ma yanda za a baka magani.
To, fa ga akwai saƙonni fa daga wannan
Facebook Live musha.
Ga wani Usman Jibril Funtuwa ya tambaya ya yi kafin rabu da likita
yake yi ma tambaya
yake cewa don Allah kamar ɗan shekara nawa zai iya kamuwa da wannan tari na TB, kuma akwai maganin gaggawa da mutum zai iya sha musamman a karkara kafin isowa asibiti?
Gaskiya a bayanin da likita yadda ya nuna cewa kowa na kama ko babba ko yaro kuma kowa na iya kama wannan ciwon, sannan kuma ba mu ji ya faɗi maganin gaggawa ba, kawai a je asibiti a gwada a gani da an ba a gane ba.
Muna da wani maɗan sabon sauraro ya ce Hashim Alhassan ya ce ni sabon baƙo ne amma na rubuta muku sako ba wajen sauraro ba da fatan wannan Allah to ya ce a tashi lafiya
ne ya sakon shi
ya shi gode
Sabina kina da ko guda daya ne
to sai ga shirye ne da za ta gaishe mu
muna ansawa ta gaishe mu
to yanzu kan duka amalin su abokan aikin nawa
Maryam Bashir Bugaji
Safina Tsada Sodai
Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin Saida Hamdin tana tsaye tana kallon yanda aiki yake tafiya sai kuma engineer Munir Thomas ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC amma da na Abdulaziz Adali da ya hada mu a Facebook live muke cewa Allah ya hada mu gobe. Amma da na kiran kuma ta